même fait avec Michael Jackson ou encore même.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 7 ga watan Mayu. A babin rahotanni za a ji yadda wasu kungiyoyi suka dukufa wajen wayar ma bakin haure kai a jamhuriyar Niger.
To ka san da dai akwai hatsarika, ana iya yada ka sama hanya, ana iya a kashe ka ma sama hanya, ana iya a doke ka a kai ka gidan bashi, mata ana iya a muku fadi bisa hanya, irin abubuwan nan ne muke musu waye kai.
Za kuma a ji yadda yan bindiga suka sake sa mutanen yankin ma da rumfa a gaba, musamman ma daura da kan iyakar Najeriya da Niger. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da ansoshin tambayoyinku, amma fa maimaici akwai mu kuma da labaran wasanni da Murtala Faris Sanyin na kan gabatar. To amma kafin nan, ga muryar da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an Ukraine sun gargadi mazauna kasar da cewa ta yi fafatawa da kasar ke yi da dakarun Russia ta ƙara zafafa a ƙarshen makon nan, a daidai lokacin da ake kusantar bukukuwan zagayowar ranar cika shekara 77 da tsohuwar tarayyar ta Soviet ta samu nasara akan sojojin Nazi na kasar Jamus, wato ranar Litinin kenan. Ana bukukuwan zagayowar ranar a duk faɗin Russia tare da yin faretin soja. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ba da rahoton cewa shugaban Russia Vladimir Putin zai aika wa kasashen yammaci mummunan sako na tada hankali ranar 9 ga watan nan na Mayu. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Russia ya faɗa a jiya Juma'a cewa Russia ba ta da niyyar yin amfani da makamin nukiliya samfarin TNW a Ukraine. Koriya ta Arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami samfarin SLBM wanda aka harba daga jirgin ƙarƙashin teku, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu a yau Asabar. Wannan shine karo na 15 da Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami a wannan shekarar. An harba makamin mai cin gajeren zango ne a yau Asabar da rana daga yankin Simpo zuwa gabashin gabar tekun Koriya ta Arewa, abinda manyan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu suka fadawa manema labarai kenan. Dogarawan tsaron gabar tekun Japan su ma sun ba da rahoton harba makamin, inda suka ce ga dukkan alama makami mai linzami ne samfarin ballistic wanda ya fada cikin ruwa bayan kusan minti 15 da tashinsa. Kafar yada labaran Kyodo ta kasar Japan ta ba da rahoton cewa makamin ya yi tafiyar nisan kilomita 600 daga nan ya fada a yankin tekun da kasar Japan ke iko da shi. Ba a dai samu karin bayani akan aukuwar lamarin ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata fashewa mai karfi wadda ga dukkan alamu gas ne ya haddasa ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 22 ciki har da wani yaro, tare da jakkata mutane da dama a jiya Juma'a, a lokacin da fashewa ta tarwatsa bangon wajen wani otel na alfarma da ke tsakiyar babban birnin Cuba. Babu wani dan yawon bude ido da ya sauka a otel din na Saratoga mai daki 96 a birnin Havana saboda ana yi masa gyare-gyare, abinda gwamnan Havana Ronaldo Garcia Zapata ya fada wa jaridar jam'iyyar Communist ta Granma kenan. Shi ma shugaban kasar Cuba Miguel Díaz-Canel, bayan da ya ziyarci wurin da lamarin ya faru, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa baban bane ko wani hari, wani mummunan hatsari ne ya faru. Dr. Julio Guerra Izquierdo, babban jami'in kula da asibitoci a ma'aikatar lafiyar kasar, ya fadawa manema labarai cewa akalla mutane 74 suka jikkata, cikin waɗanda suka samu raunuka har da yara 14, a cewar wani sakon Twitter daga ofishin Diaz Canel. Tashar talabijin ɗin kasar Cuba ta bayar da rahoton cewa fashewar ta auku ne sanadiyar wata babban mota da ke dakon iskar gas zuwa otel ɗin, amma bata bayar da cikakken bayani akan yadda gas ɗin ya kama da wuta ba. Hukumomin Iran sun kama kusan malamai 40 a fadin kasar tun bayan zanga-zangar da aka yi ranar 1 ga watan Mayu, a cewar kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch, wadda kuma ta buƙaci a sake su. Da take ambatar shafin yanar gizon kafar yaɗa labaran MTADAD, hukumar ta ce ya zuwa ranar 1 ga watan Mayu, hukumomin Iran sun kama malamai 38. Akalla 15 daga cikinsu har yanzu suna tsare, ciki har da Muhammad Habibi, mai magana da yawun kungiyar malaman Iran ta ITTA, a cewar hukumar. Hukumar ta Human Rights Watch ta kuma ce, kaman na zuwa ne bayan da kwamitin haɗin gwiwa na kungiyoyin malaman Iran ya yi kiran da a yi zanga-zanga a faɗin ƙasar a ranar 1 ga watan Mayu, ranar jajibirin bikin ranar malamai ta ƙasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda ganin yadda bakin haure yake ci gaba da bin ta kasar zuwa Libya da zummar zuwa kasashen Turai, wanda don haka suke ta gamuwa da munanan matsaloli. Wasu kungiyoyi sun shiga wayar ma bakin hauren kai. Daga agadar jamhuriyar Nijar ga Hamid Mahmud da labarin.
A ci gaba da karuwar yawan bakin hauren da ke kaura da kasashen Afirka daban-daban su bi ta jihar Agadez zuwa Libya da nufin shiga Turai, duk da hatsarin da tafiyar ke tattare da shi, yasa wasu kungiyoyin agaji irin su Alarm Fund Sahara suka kara kaimi wajen wayar da kan bakin hauren maza da mata irin hatsarin da yake tattare da tafiyar. Muktar Naloso shine mataimakin shugaban kungiyar.
Wayar da kan da muke musu bisa hatsarurrukan da ake iya samu sama hanya cikin Sahara da ake doka bil'adama, ana taya da shi gidan bashi, nan ka zo ka biya kuɗi a doke ka a te kuma akai gidan bashi, ana bugonka ana kartaka da wuka, shi ne na fitowa ana kiran gidanku ana aiko musu video. Abubuwan nan ne muke wayar da musu kai da ayi hankali, kuma ka bi hanyoyi na ka'idodi akan bisa tayyaka. To ka san da dai akwai hatsarika, ana iya yada ka sama hanya, ana iya a kashe ka ma sama hanya, ana iya a doke ka akai ka gidan bashi, mata ana iya a muku faɗi bisa hanya. Irin abubuwan nan ne muke musu waye kai.
Tunu dai kungiyoyin suka yi nisa a wannan aikin a Agadez, inda da yawa daga cikin bakin hauren suka sauya tunanin tafiya ƙasar Libya da nufin tsallakawa zuwa Turai, a cewar Lawal Mauli, mai kula da wayar da kan bakin hauren.
Akwai wani lokaci wanda muna samu wa'anda in sun zo in muka wayar musu da kai, wa'ansu suna fasa taya masu koma OEM a maida su, wa'ansu kuma sai su yi zamanana su samu aikin da za su zama, wa'ansu kuma sai su sake hanyar da suka ɗauka ta tayya. Da in sun ɗauko hanyar tayya kawai talaba ce suke bi, su ba mai mota kuɗi kawai ɗauke su, in sai kai in za su ganin mai mota sai sun bi hanyoyi wadda aka san mai motar, sai muka gane kan wanga wayar da kai da muke musu sun gane.
Ko yaya bakin hauren ke kallon wannan wayar da kan? Ga dai Hassan Balde, wanda ɗan asalin ƙasar Gini. Gaskiya na ji daɗi sosai da wannan wayar da kan da aka yi mini. Ka san na buru ƙasarmu ne domin na je ƙasar Libya, amma da wannan wayar da kan da aka yi mini zan tsaya a nan a Agadez na samu aiki yi. Shi ma a nasu ɓangare Fidel, ɗan asalin ƙasar Senegal, ya bayyana gamsuwarsa. A gaskiya ba don wannan wayar da kan da muka samu ba, da yanzu rayuwarmu na cikin hatsari saboda irin matsalolin da za mu fuskanta a bisa hayyar. A yanzu na fasa zuwa ƙasar, zan koma ƙasata domin kafa wata masana'anta. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid, har yanzu muna jamhuriyar ta Nijar, inda 'yan bindiga suka sake sa mutanen yankin Madarumfa da ke jihar Maradikai gaba, musamman ma a wajejen kan iyakar Najeriya, bayan sun dan lafa na wani dan lokaci. Mansur Sani, gare ka.
Al'ummar garin Dan Ali da ke yankin gabin karkarar Madarumfa da ke Maradi makwabtaka da Najeriya suna cikin halin dardar saboda yawan kawo hari da mahara ke yi, musamman irin wannan lokaci da ake shirin shiga damana. Bayan wani dan lokaci da lafawar abin, sai gashi kusan karamar sallan nan ma an kawo wani hari da maharban suka kai har da harbe wani, suka tafi da kuɗaɗe da kuma wayoyin sallolo. Wasu al'ummar yankin ga hirar da ta haɗa ni da wasu daga cikin waɗanda abin ya faru da su a wayar tarho.
Cikin abinci to sai wannan mai ƙara kwana Allah ya hulgo shi, ya haske ya ya ce ya zaya, sai ya suka halziya shi da yake ƙararin kwana, wani ya suka halziya halziya suka mai shi kenan suka kashe, kuma ba mutum ma san kashe ba, kawai sai da
ayyo
ko da halin tsaro muke so a kai makama tun da mu da ba mu san barwalo tun da muka tai muka barwalo dan ya ga mun noma ko ba an noma ko ni ne yi ta da mu to matsayi na wannan gari tana kan ni tana kan mai garin gane kuma ni ne wanda wannan hadari ya ruka da ni a yi mata makariya to muna nan kana mutane su ga ko kudin fitar mu da bindigogi su da gunsu su ka san wasu an su ne mun da an su ta san bar mu mun ta ji mun ta ji gida kuma ta suka da suka rike mu a cikin gida to to ne da da fa'al bi Allah bai muhaba kuma to mu ta ku kan gara a mutu to ne karam mu su kuma su kai mun kudi da bindigogi to na koma na fadi sai na kai domin Allah ya ga ban ya ce maka mu magana ka mu da mu akwai matsala a yanzu ba a cikin ya ci ma yawo a cikin mu sai na ka ga matsala ci da mu ba ta da
shugabannin wannan yanki dai yana nuna damuwar su game da yanda lamarin ke faruwa. Ko mi suke yi domin shawo kan wannan matsala? Malam Ado Jariri da ke matsayin magajin garin Gabi cewa ya yi.
Watanmu na harko Allah Ubangiji ya kamo mu damuna mai albarka. In Allah da kowa zai numan shi hankalin shi kwance. Gonar da ba a ma taɓa noma ba nan da shekara ɗaya ko biyu don saboda wa gudun wannan bana za a noma ta in Allah da. Gwamnati ta ɗauki matakai na shinwaɗa mamu. Iko ko ina bakin iyaka da bakin dajin nan kowa ya zo ya noma a hankalin kwance ya taso tun da zuwan gama na ƙarshe da aka yi na ɗan hali zuwa ne suka yi koyi ya haska masu itula suka haska suka maido kenan tana tu gane sai suka ga kamar yayi suka halbe shi da suka halbe ba su tsaya ba tun da ikon da suka ta gaskiya alhamdulillah tun daren da sun kabi su har ƙarfe goma ta goban. Suna fasa san su sun shiga cikin Nijira ba su tsaya kun ga gudu ne kawai suka ta ya suka zo cikin Nijira inda suka arziki mutanen su suka hau.
Tare da fatan gwamnati za ta gaggauta kawo ɗauki ga mutanen da ke wannan yanki zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Ƙarshen rahoton kenan.
A gaida Hamid yanzu kuma ga maimaicin ansoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah a yau ina so a mun ƙarin bayani akan makamin nukiliya ko makamin ƙare dangi. Shin menene ma makamin nukiliya? Kasashe nawa ne a duniya suke da wannan makamin? Ko akwai iya adadin da ake da shi a duniya a yanzu? Kasashen da ba su da irin wannan makamin ba zai yi bane su mallake shi? Ko an taba harba wannan makamin a duniya? Mai tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu, Najeriya. To idan Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu na saurare, an dace wakilinmu a shiryar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu maka ansa daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda ya ce.
Lalle mai tambaya ya yi tambaya da dama. Na farko yana tambayan menene makamai ƙare dangi wato nuclear weapons. Lalle makamai ƙare dangi makamai ne wanda aka girgiro su can shekaru da dama da suka wuce. Makamai ne masu ƙarfin zafi sosai wanda za a ce bom ne amma bom ne mai zafi zafin da zai gone irin gone wanda zai kai degree na Celsius na miliyan ɗaya ko biliyan ɗaya zafinsa kai tunanin zafin ruwan da ya tafasa a wuta kawai zafinsa yana kaiwa 100 degrees Celsius ne yake zafin nan yake tafasa wanda baka isa ka kai hannunka ba. To wannan makamai bomb na ƙare dangi wanda ake kira nuclear wuta ne yake amar da shi da zafinsa ya kai 1 billion Celsius. Duk inda aka zubar da shi duk abin da yake da rai a wannan wurin daga samansa zuwa ƙasansa ƙonewa zai yi ƙurmus kuma zafin yana nan har shekaru da dama. Illan zai biyo shekaru da dama. So wato lallai ai wannan bomb din ne mai karfi sosai wanda ba taba yin sa a duniya ba har zuwa yanzu. An yi shi kuma tun shekaru da dama da suka wuce a kasashe wanda suka ci gaba, irin su America, England da sauran wasu kasashen duniya da Russia suna da wannan makaman kare dangi da ake cewa nuclear weapons. Shine tambayan sa na farko, wato menene nuclear? Tambayan sa na biyu yake tambayan kasashe guda nawa suke da wannan makaman kare dangi. To lallai kasashe a duniya ba su da yawa wanda suke da wannan makaman kare dangi. Rahotanni da kuma research ya nuna kasashe ne guda tara da suke da su a duniya. Gabaɗayan duniya muna da kasashe da dama a duniya wanda ya kai kusan da 200, wato 193 ko 94, kasan kusan 200, amma kasashe guda tara suke da shi. Na farko shine kasar Russia wanda tafi kowa samun wannan abun a duniya, wato makamai kare dangi. Suna da shi kimanin 5,977 a duniya. Kasa da take binta da samun karfi da kuma yawan wannan abu nuclear ko makamai kare dangi ita ne kasar Amurka, wanda take da 5,428. Sai kuma kasar China ita ne na uku, wanda take da 350. Sai kasar Faransa da kuma kasar United Kingdom, wato England, da sauran kasashe da suka biyo su a baya, wato irin su Israel, Pakistani, India da kuma North Korea. Kaga wannan kasashe guda tara su suke da wannan makamai kare dangi a duniya, wato muna da Russia, America, Faransa, China, England, Israel, Pakistan, India da kuma North Korea. Wanda ya fi karfi, wanda yake da yawa a duniya su ne Russia, wanda kuma yake da karami daga cikin su ita ne wato kasar North Korea. To wannan tambaya na biyu kenan. Tambaya na uku wanda yake cewa guda nawa ake da wannan makamai kare dangi gaba daya a duniya. To lallai makamai kare dangi an kirkiro shi ne lokacin da muke cewa yakin cacar baki da ake yi a duniya, wato Cold War period around 1940s da aka gama Second World War. America ta tashi tana nan gefe daya, ita Russia ko Soviet Republic ita kuma tana nan a gefe daya. Aka raba duniya kashi biyu, kowanne yana tuhumar gefe daya, wato wannan ana kira yakin cacar baki. America ita ce ta dauki ragamar mulkin wato demokradiyya da kuma capitalism a wannan lokacin. Ita Soviet Republic kuma ita ta tafi da ra'ayin ƴan gurguzu, so aka raba duniya kashi biyu, ko dai kana ra'ayin gurguzu ko kuma kana ra'ayin America wato capitalism. So a wannan lokacin kowani gefe daya suna marmarin kowa kokari yake ya samu makamai kare dangi domin kota kwana, wato deterrence. Sun yi an same shi da yawa a duniya, amma daga baya sun su da kansu suka gane cewa lallai wannan abu fa ba zai haifar wa duniya lafiya ba, zaman lafiya ba za a samu a duniya ba. Sai suka koma suka rarrage suka ce to kada wani kasa ta sake samu. Kai dai a takaice yanzu abinda yake da shi a duniya gaba daya, in ka hada daga Russia din zuwa ita kasar Ukraine wanda ta shigo nan baya baya, ana da makamai kare dangi 12,700 da wa'ansu abu a kai, wa'ansu yan kai. A wani rubuce zaka samu ana cewa akwai shi 13,000 a duniya, amma mafi inganci shine ana da 12,775 a duniya. Wanda farko na gaya ma Russia ita ce a gaba, sai kasa na biyu kuma ita ce America wanda take bin Russia da wannan kayan fada. Tambaya na hudu mai tambaya yake cewa har yanzu ana kokarin kirkiro wa'annan abubuwa a duniya ko kuma kasashen da ba su da shi za su iya su yi ne? To wannan tambayan babu ba zai yi ba. Shekarun baya lokacin da aka gama yakin cacar baki, duniya suka duba lalle in an ci gaba da kirkiro wa'annan makamai kare dangi zai iya kawo wa duniya matsala. Akai wani treaty na non-proliferation of nuclear weapons, wato yarjejeniya ne kasashen duniya suka shiga, waɗanda ba su da shi sun shiga cewa su ba za su taɓa nema su yi ba, wanda suke da shi kuma an yi yarjejeniya su ma su rage nasu ɗin. A wannan lokaci ne aka samu rage, har yanzu muna da aka dawo guda 12,200 ɗin, a da sun kai 60,000 a duniya in ka hada. Amma kasashen da suke da su suka rarrage nasu, waɗanda ba su da shi kuma sun ɗauki alkawari ba za su taɓa yi ba. Kasashe 100 da 95 suka yi wannan, wanda suke da shi kuma daga lokacin su ma sun dau alƙawari ba za su sake karawa ba. To yanzu don haka duk wanda bai da shi ba zai yi sake nema yayi ba, wanda kuma suke da shi su ma abinda suke da shi za su ajiye ba sake yin wani ba. Haka duniya take tafiya har zuwa yanzu. Don haka ita Russia tana gaba, America tana binza, suna da kayan su suna aje, amma ba wanda zai sake kara nashi. Kuma kasashen da basu shiga ba su ma ba za su yi ba. Kaga irin su Nigeria mun shiga wannan treaty, ba za mu sake cewa mu muna bukatar mu samu nuclear ba. In har zaka tuna ma Afghanistan da Iran har tana neman ta kawo ta yi nuclear abin na gasarta, amma America da sauran kasashen duniya suka ce basu isa ba, domin su ma sun shiga wannan yarjejeniyar cewa ba za su nemi yin wannan makamai kara dangi ba. Haka an yi treaty, kuma America tana tabbatar da cewa duk kasan da tariga ta saka hannu to bara ta bar su ta yi wannan makamai kara dangin ba. Haka muke tafiya har zuwa yanzu. Tambayar sa na ƙarshe da yake cewa an taba amfani da ita, lalle an taba amfani da makamai kara dangi a duniya, amma so ɗaya ko so biyu aka yi da su a wani ƙasa guda ɗaya, ƙasar Japan. Duk dai lokacin Second World War din ne ake faɗa, wato yakin duniya na biyu, inda Japan tana gaba-gaba, America tayi a samu sassauci wurin kawo ƙarshen wannan faɗan ya gagara, sai President Trump, wato wannan shugaba America na wancan lokacin, ya yi order a sake bomb din wannan na nuclear a ƙasar Hiroshima. Da farko inda aka daga wannan bomb 1945 aka zuba a ya kashe mutane da dama, wajen mutane 200,000 da wa'ansu 'yan kai aka kashe a wannan bomb din guda ɗaya da aka yi a Hiroshima da Nagasaki, kasashe guda biyu cikin kasar cities guda biyu, Hiroshima and Nagasaki cikin kasar Japan aka zuba wannan bomb din. America ne kuma ta zuba bomb nata a wannan wuri. Shi ne ma asali ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da aka zuba, aka kashe-kashen da wannan abun ya kawo a wannan lokaci na kankani da na gama zafin da yake da shi din. Har yanzu mutane ana hasashen cewa ba abin rai da yake yi a wannan wurin Hiroshima da Nagasaki inda aka zuba wannan bomb din. Zaka san zafin sa har yanzu illan yana nan a wannan wurin. Shi ne ma sai sa duniya tun lokacin ta dauki alkawari bara a sake barin wani kasa ta yi amfani da shi a wani wuri ba, domin yana kawo illa a duniya gabaki daya. Bayani da zan kara kai shi ne, wato nuclear lallai an yi ta shekaru da dama, kuma kasashe suna yin sa ne da niyyar samun mafaka wurin abinda ake cewa deterrence and international politics. Don haka an yi ta yi har aka kai lokacin da yakin tacar baki ya kai inta tsakanin America da ita kasar Russia, wato Soviet Republic, a wannan lokacin kamin ta zo ta rarrabu ta zama ƙasa guda ta rabu har zuwa ƙasashe 15. Wayansu ƙasashe da suke ƙarƙashin ita Soviet Republic a wannan lokacin ana kiranta United Socialist Soviet Republic USSR. Ƙasar Ukraine da muke magana yanzu innan tana ƙarƙashin wannan ƙasar. To a lokacin akwai inda da yawa ƙasar Soviet din ta ajiye makamanta wannan wuraren, amma fa da aka rarraba ta zo ta dauki kayansa gaba ɗaya ta gudu da su. Ƙasar Belarus da kuma Kazakhstan da sauransu duk dai suna da irin waɗannan wuraren ita ta aje kayanta, amma daga baya ta zo ta ɗauke su duka ta mai da su gidanta cikin Rasha, wato a headquartersu. Don haka Rasha ko ta rabu dai ta zama ta splitting a ƙasashe 15. Har yanzu a duniyan nuclear Rasha ita take gaba, kuma makamai na kare dangi ita take gaba, kayan fada har yanzu tana nan a gaba da America. Don haka mutane su sani fada da ake yanzu a Ukraine din nan fada ne na da dadewa, wanda Russia ba za ta iya tabari ba. Ina mai fata mai tambaya ya gamsu da amsan da muka bashi.
To yanzu kuma lokaci yayi da Murtala Faruk Sanyina zai gabatar mana da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Tsohon mai horar da 'yan wasan Najeriya Gano Turo bai sami nasara ba a fafutukar samun aikin horar da 'yan wasan kasar Mali. A 'yan kwanan nan ne hukumar kwallon kafar Mali ta soma nazarin daukar Turo domin maye gurbi mai horar da 'yan wasan kasar Muhammad Magasuba. To sai dai kuma daga bisani ta yanke shawarar barinsa, inda ta zaɓi tsohon ɗan wasan ƙasar Eric Seko Chele a zaman sabon koci gabanin soma wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2023. Ana sa ran Chele ya rattaba hannun kwantaragin shekaru uku da ƙasar ta Mali, wadda take a rukunin ji na wasannin na neman gurbin gasar ta cin kofin nahiyar Afirka. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea ta Ingila ta bayyana hamshaƙin attajiri ɗan ƙasar Amurka Todd Boehly a zaman sabon mamallakinta da zai maye gurbin ɗan ƙasar Rasha Roman Abramovich a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Asabar. Ƙungiyar ta tabbatar da cewa an cimma daidaito da sabuwar haɗakar kamfanoni a ƙarƙashin jagorancin Boehly da za su karɓi ragamar ƙungiyar. Abramovich ya mallaki ƙungiyar ta Chelsea tsawon shekaru 19, to amma ya yanke shawarar sayar da ita ne bayan takunkumai da gwamnatin Burtaniya ta ƙaƙaba masa sakamakon zargin alaƙar sa da gwamnatin shugaban Rasha Vladimir Putin, wadda ta kai mamaya ga ƙasar Ukraine. Rahotanni sun bayyana cewa an cimma daidaiton sayar da ƙungiyar akan kuɗi fam miliyan 300,000 da miliyan 500, yayin da haɗakar ta Boehly ta haɗa da shahararren ɗan kasuwar Burtaniya Jonathan Goldstein da hamshaƙin attajirin ƙasar Switzerland Hans-Jörg Weiss da sauran kamfanonin ƙasar Amurka. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Manchester City na duba yiwuwar sayan ɗan wasan tsakiya na takwarorta Manchester United Paul Pogba, wanda kwantaraginsa zai ƙarƙare a ƙarshen wannan kakar wasanni. Mai horar da 'yan wasan ƙungiyar ta City Pep Guardiola na neman ɗan wasan tsakiya domin ƙarfafawa tsakiyar ƙungiyar, a daidai lokacin da daddaden ɗan wasanta Fernandinho ya ƙudiri aniyar sauya sheka a ƙarshen wannan kakar wasannin. Tuni dai da ƙungiyar ta sake kari a fafutukar sayan ɗan wasan West Ham United Declan Rice saboda yawan kuɗinsa da za su zarta fam miliyan 100, inda ta karkata kan Paul Pogba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Murtala, to masu sauraronmu kada ku a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Jami'an Ukraine sun gargaɗi mazauna ƙasar da cewa ta yiwu fafatawar da sojojin ƙasar ke yi da dakarun Rasha ta ƙara zafafa a ƙarshen makon nan, a daidai lokacin da ake kusantar bukukuwan zagayowar ranar cika shekara 77 da tsohuwar tarayyar ta Soviet ta samu nasara akan sojojin Nazi na Jamus, wato ranar Litinin kenan. Ana bukukuwan zagayowar ranar a duk faɗin Rasha tare da yin faretin soja. Koriya ta Arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami, samfarin SLBM, wanda aka harba daga jirgin ƙarƙashin teku, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu a yau Asabar. Wannan shine karo na 15 da Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami a wannan shekarar. An harba makamin mai cin gajeren zango ne a yau Asabar da rana daga yankin Simpo zuwa gabashin gabar tekun Koriya ta Arewa. Abin da manyan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu suka fadawa manema labarai kenan. Wata fashewa mai karfi wadda ga dukkan alamu gas ne ya haddasa ta, ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 22 ciki har da wani yaro, tare da jikata mutane da dama a jiya Juma'a. A lokacin da fashewar ta tashi da bangon wajen wani otel na alfarma da ke tsakiyar babban birnin Cuba. Babu wani dan yawon bude ido da ya sauka a otel din Sara Toga mai daki 96 a birnin Havana, saboda ana yi masa gyare-gyare. Abinda gwamnan Havana Ronaldo Garcia Zapata ya fada wa jaridar jam'iyyar Communist ta Granma kenan.
To masu sauraronmu a wannan lokaci, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye masu ƙayatarwa. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da shi kuma Hailu Haile wanda ya hada shirin, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalamu.